أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan uwan musulmi, muna ƙara shaddada godiyanmu ga sarki Allah mahaliccin kowa da komai, wanda ya halicce mu, ya rayar da mu, ya ba mu lahiya, kuma ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suke karantar da mu da dukkanin al’umman musulmi da ma wanda ba musulmi ba, kyakkyawar aƙida ta musulunci, wadda aƙida wadda take ba da damar a fahimci addini da kyawu, kuma a yi ayyuka wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so masu kyawo. Muna fata ga Allah ya sa mu dace da babbar rabo a cikin wannan duniya din da ranar lahira insha Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka sani, bahasin mu ya kawo inda muka ce muna bayanin matsayin imamanci, ko mu ce imam a cikin alqur'ani da riwaya. Darasin da ya wuce mun yi bayanin matsayin imam ko kuma imama kankanta a cikin alqur'ani. Yanzu yau kenan za mu ida kammala wancan bahasi din, kuma in Allah ya ba mu iko za mu shiga kuma cikin wani sabon darasi bi idhnillahi ta'ala. Ita imamanci a cikin ruwayoyi, kamar yadda muka ce lalle an samu a cikin ruwayoyi ishara da nuni daga muhimmancin imamanci, cewa akwai magana, ko da ke mafi yawa idan muka kawo misali na alqur'ani kusan ya wadatar, amma ƙari da dadi kasancewa annabi rahma sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kankan shi ya yi ta ishara kan imamanci, cewa ya bar zai bar jagorori bayan shi, kuma dole su kamata abi. Daga cikin babban hadisi da muke son mu kawo, akwai inda annabi yake cewa man mata walam ya'rif imama zamanihi mata maitatan ko mitatan jahiliya, wanda duk ya sake ya mutu, ma'ana ka zo wannan duniya din ka rayu, ka ci ka sha, ka yi abin da kake so, ka yi ta sharholiyarka, kai ka ma yi addini, amma sai ya kasance addinin da kai ta yi ba ka da wani jagora, wanda duk bai da wani jagora menene matsalar shi, to za ka same shi yayi mutuwa kamar yadda annabi ya ce mutuwar jahilai. Ita kuma mutuwar jahilai kowa ya sani, kenan ya zo ya mutu kara zubi haka nan bai samu wani amfanin rayuwar shi ba. To annabi ya ce wanda duk ya sake ya mutu bai san imamin shi ba, bai san jagoran shi ba, shi ya sa ma Allah ya ce kowane al'umma sai da ya aiko jagora. Sannan kuma jagora yana tafiya kafin a sake turo wani annabi, misali sai an bar wasu jagorori a imma kenan, su ne muke ce ma wasiye, kuma wanda annabi yake wasiya, kowane annabi sai ya yi wasiya. Sabanin wasu sai suka tai akan cewa wai annabi bai wasiya ba, a ya bar al'amura ne a zo a yi shawara, kamar yadda za a tattauna cikin al'amarin duniya kenan, shawarar da aka ce ana yi cikin al'amarin duniya, al'amuran duk ya shawo addini da cikin wannan duniya din aka ce ku tai ku yi shawara, amma sai suka ce a gaba ɗaya jagorancin ba sai an yi shawara, ma'ana babban shugaban da za a zaɓa wanda jagoranci al'umma wai mutane za su zaɓa shi, alhali Allah shi ya yi sanin mutane, shi ya yi sanin kuma wane ne ya kamata ya jagoranci al'umma. Dole ya kasance za mu kawo cikin sifofi na imam cikin darasi na gaba, inda za mu gane cewa lalle imam dole ya kasance yana da wannan sifofin, kuma wane ne ya kowa gane wannan sifofin, shi ne Allah. Allah kaɗai yake iya gane wannan yana da wannan sifofin, ko mutane daidai kusan zahiri ne kuke kallo na mutane, zahiri ne ake kallo sai a ce ai wane ya dace a zaɓi shugaba, amma hakikanin gaskiya wane ne ya dace mutane ba su iya ganewa. Saboda haka dan an zo an yi shawara a sa'ifa, an zaɓi wanda ake so, ba wai wanda yake nuna cewa ba lalle Allah ya yarda wannan zaɓin. Mutane sun yi abin da suka ga dama, amma mu sani cewa a koma a bintiki sira ta annabi da zaman tikewa na annabi shin ya bar wanda ya kamata abi kuku bai bari ba wannan ita ce babban magana nan ne aka sabu sabani tsakanin sunna da shi'a to wannan riwaya din kamar yadda muka ce tamam mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliya tazo hati a cikin sahihul bukhari juz'i na uku ummatin ya duba kuma riwaya ta 100 ko mu ce ta 1478 wannan riwaya ana samun ta kamar yadda muka ce cikin littafin shi'a ma in mutun ya koma kamar irin biharul anwar na allama majlisi shi ma ana samu kenan sunna da shi a duk ana samu wannan riwaya din sannan ƙari a cikin wannan riwaya din shine abin da zamu ishara kan shi inda riwaya wadda tazo kuma a cikin bangaren shi'a musamman ma ana samun kama da ita a bangaren sunna ita wannan riwaya mi take cewa tana cewa kenan riwaya an samu ta ne daga Imam al-Baqir kuma ana samun ta har wurin Imam as-Sadiq to a cikin wannan riwaya din ana tambayar Imam al-Baqir akwai wani sahabi wanda ake ce mazurara shine zanki tambayar Imam al-Baqir yake cewa wani babban sahabi ne an san shi game da riko da alƙawali da sika da kuma gaskiya cikin zancin shi yake cewa ya samu daga Imam al-Baqir yana cewa an gina musulunci buniyal islam ala khamsati ashiya sai yace ala salati mushi da kyau farko kenan an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko ala salati waz zakati wal hajji was sawmi sai yace na biyar wal wilaya kenan an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko sallah zakka hajji azumi a ƙarshe mi wilaya sai shi wannan sahabin zurara sai yake tambayar imam yake cewa to ya imam faqultu wa ayyu shay'in min dhalika afdal menene abin da yahi cikin wa'annan guda biyar din ina son in shi wanda yahi daga cikin su wanda ya kamata ni in kula kuma mu'mina ya kamata su yi kulawa da shi menene sai yake cewa faqala alwilaya sai yace wilaya ita ce tafi su duka menene mai wilaya tukun wilaya ita ce jagoranci wanda muke magana kanta ita ce imamancin wanda muke magana kanta saboda mi imamu yace ita ce afdal yace sai da ya kawo dalili li annaha miftahuhun saboda ita ce mabudin duka waɗannan menene kini da mabudi yana nihin in kana so ka shigo cikin gida daki na musulunci dole sai ka bude dakin da zaka shigowa to wannan wilaya ita ce mabudi saboda kamar mu sani ne jagora shine zai iya bude maka yace to ga irin sallar da ya kamata kai ga irin azumin da ya kamata kai ga irin zakat da ya kamata kai ga irin kuma hajjin da ya kamata kai imamu shine zai goya maka shine zai koya maka yadda ya kamata yadda Allah subhanahu wataala yake so ba wai mu yadda muke so ba wai mu yadda muka fahimta ba cikin alqur'ani ko ruwayoyi a'a dole Allah zai zabi wanda yake kowa fahimta wanda yake kowa ganewa a cikin addinin Allah sai ya aza shi shine jagora kuma yin haka ne shine ya hutar da mu kamar yadda annabawa da manzanni shi ya zaba ya hutar da mutane kuma na gani lokacin da ya zabi annabawa da mutane da manzanni yadda mutane suke kin haka nan mi abba a ce mishi a ce mai mahaukaci ne wai annabi ake ce mahaukaci a ce mai dan sihiri ne a ce boka ne a ce wane ne a ce wane ne dan dabo ne mi abba a cewa in sun gaji su ce kai a kashe shi akan haka ne sun kashe annabawa da dama dan ba su so dan ba in aka bar mutane ba su gane hakikanin wanda ya dace da su, wanda ya zama alheri gare su. Amma Allah shi ya san wanda in ya aza shi yau da gobe shi yana tare da Allah, komai waya, komai dadi, komai canji, komai ibtila'in da Allah zai aika musu, wannan jagora yana nan tare da su, kuma shine zai iya gaya musu gaskiya. Kuma ma kai jagora shi ke dauke da nauyin komai na mutane. Shi yasa idan mutane suka halaka akwai jagora kuma wanda wannan bai yiwa inda jagora na Allah ne, to koda ma a dauka cewa wai su halaka, to lahi yana kanwa, yana kan wannan shi imam din, waliyi din, ba lahi sa ba, su sun huta. Amma in su suka zaba da kansu wa, to in wannan shugaban imam din ya halakar da su, Allah zai tambaye su, shin ni nace ku zabe shi, shin nace jagora kuke zabe shi, me za mu cewa? Sannan Allah yana iya kama mu da duk wannan laihin da muka yi. Amma lokacin da shi ya aza, ya kare komi. Kenan muna da hujja ranar lahira da mun zo. Mu ce Allah kai kace mu bi wannan jagora din. Sai ya ce eh ni nace. Saboda haka nan ya gafarta mu komai. Sabanin a ce mu muka zaba abinda muke so kuma muka rike shi jagora. Kusan ma sai ka gani kai ba mu da bambanci da waɗanda suke sassaka abinda suke sassaka su ce Allah su ne. Bambanci nan bai da yawa. Amma in muka yarda Allah shi ke zaba, kuma ga wanda ya zaba mun muka bi shi dan komai daga hannun shi, komai ya huce. Shi yasa ma imam cikin wannan riwaya din ya ci gaba da cewa babu abinda aka jarabta mutane saboda mi, saboda ba su san jagora daga Allah, ba su so sun yi san su zaba da kansu. Wannan sunna ce ta mutane, kamar da muka ce hakashewa suke yi, ba abinda ba su ce ma jagora. Shi yasa me suke yi? Imam yake cewa walam yunadi bi shay'in, ba a kira mutane da wani abu ba kamanu diya bil wilaya, saboda an san da za su samu matsala. Ba a kira mutane akan komai ba kamar yadda aka kira su akan wilaya. Sannan yake nuna cewa imam fa akhadha an-nasu bi arba'in, sai mutane suka bi guda hudu kawai suka yi watsi da gudan wanda aka yi ta kiransa akan kanshi. Kun ga kenan a nan wurin muna gane cewa lalle lalle wilayanci da imamanci abu ne mai muhimmanci a wurin Allah, kamar yadda jagorancin na annabawa da manzanni yake da muhimmanci a wurin Allah. Shi ke zaba, kuma ba wanda ya kamata ya zaba in ba shi ba. To duk da lokaci ya kare, abinda zamu yi ishara a gurguje sai mu ce sunna sun tafi akan wani abu, kan cewa wannan kenan a takaice bayan mun fahimci wannan riwayoyin, sun tafi akan cewa wai wilayanci da imamanci furu'uddin ne, suna daga cikin furu'i, wani reshe na addini. Alhali bangaren Shi'a su sun tafi akan cewa yana daga cikin asali na addini. Shi ya sama kamar yadda muka nuna lokacin da suka ce da adil da kuma mi wilaya, tun lokacin da muka yi bayanin furu'uddin da usuluddin. Usuluddin cikinsu muka ce su a imma ko kuma mazhabi na Shi'a sun tai akan cewa wannan su ma suna daga cikin usuluddin. Kenan wannan yana daga cikin usul na mazhabin Shi'a, tunda sunna ba su tai akan kanshi ba. Wannan a takaice abin da za mu yi ishara kanshi a yanzu, sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وآله الطيبين الطاهرين.